وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم هذه الشهادة في أرضوات رمضان في جرانة الشهر الأولى في كل سنة الشهر تجدين الشهر يوم ودوره في شهر المدير بمشاهد ملاقصا قرش سورة الأعراف فمفصل آية تأشيرة عليه إن شاء الله تعالى. Wannan karatu yana ɗauke da bayani a kan sunan Allah tabarak wa ta'ala. Ya kunshi bayani a kan asmar Allah. Qala Allahu ta'ala.
تضع بلدات المنهاج الأصنى في شرح أسماء الله الحسنى
kuma wanda yake saukin samu sannan yake saukin fahimta shine littafin Sheikh Muhammad bin Sa'id al-Tahawi wanda yake da shafi 260 na shekara Sharh Asma'ul Husna fi Tawhid al-Kitab wa Sunnah. Saboda cikin wannan waɗannan littafai za ka samu fahimtar magabata game da sunayen Allah tabaraka wa ta'ala, kyakkyawar fahimta da kuma aqida ta ƙwarai bisa la'akari da ayoyin Al-Qur'ani da kuma hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan ayar tana da ilimi mai yawa, abin da ya sa saboda ta kunshi abubuwa guda biyu. Na farko ta kunshi umarnin Allah, sannan a ƙarshe ta ɗauki halin Allah. Don haka yasa ayar sai zamanto fiha amrun wa nahyun, a cikin ayar akwai umarnin Allah abinda ake so mutum ya aikata game da sunayen Allah. Na biyu akwai abin da Allah ya hana ka ka aikata game da sunayen ka. Dubi ayar da kyau, abin da Allah mutumake ya ce walillahil asma'ul husna, kaga ya tabbatar da wannan. Farko Allah yana da sunaye kyawawa, sai ce fad'uhu biha, sai ku kira shi da waɗannan sunaye. Wannan dalilin ya sa al-Imam Fakhruddin Razi da tafsirin wannan aya, da tafsirin sa Tafsirul Kabir Mafatihul Ghaib mujallad na 7 shafi 310, malamin ya ce fa amma qawluhu ta'ala walillahi al-asma'ul husna, amma qawluhu ta'ala walillahi al-asma'ul husna yufidu al-hasra, kaga sai da Allah ya fara gaya maka yana da sunaye kyawawa, sai ce ka kira shi. Wannan ga duk mai fahimta wanda ya sa tunani ya gane ba kirkiro sunan za a yi a ba ma Allah ba, Allah tuni yana da waɗannan sunaye, don haka in kiransa za ka yi daga cikin waɗannan sunaye za ka ɗauki guda ka kira shi. Idan roƙonsa za ka yi daga cikin waɗannan sunaye za ka ɗauki guda ka roƙe shi, amma ba kai za ka kirkiro ba, don sai da ya fara faɗa walillahil asma'ul husna sai ke fad'uhu biha yufidu al-hasra, wanda yana nuna cewa sunayen su ne Allah maɗaukaki ya riga ya ayyana su, ba kai ne za ka zaɓa ba. Ya ce wa ma'anahu anna al-asma'ul husna laysat illa lillahi ta'ala, da abin da ayar take nunawa shi ne kyawawan sunaye ba su ma tabbata ga kowa ba da Allah tabaraka wa ta'ala. Suna mai kyau bai ma tabbata face ga Allah tabaraka wa ta'ala, kamar ana nuna cewa duk wani suna in ba na Allah ba ne to shi ne za ka samu mare, amma idan suna na Allah ne to ba shi da mu kuma ka tiyaye, domin wannan shi ne abin da duk malaman sunna suka tabbatar. Me yasa Allah maɗaukaki da ya kawo mutum sunayensa ya alaƙanta sunayen da kyau, ya ce walillahi al-asma'u, Allah yana da sunaye, sai ya alaƙanta sunayen da al-husna masu kyau. Me yasa ya alaƙanta da kyau? Kuma ba wuri guda ba, ba ma wuri guda ba, domin idan ka dubi al-Qur'ani za ka ga Allah ya faɗi wannan magana a surare daban-daban har guda. Waɗannan suraye su da surori da Allah tabaraka wata'ala ya kirawo irin wannan kalma ta al-husna a cikin al-Qur'ani. Akwai wannan aya da muka karanta ta suratul A'raf, kaga ya Allah maɗaukaki ya tabbatar da cewa yana da sunaye, sunayen kuma ba ya alaƙanta su da kyawu. Haka nan a ƙarshen suratul Isra aya ta 110, inda Allah maɗaukaki ya ce qul huwa
allahu ahad, qul huwa allahu ar-rahman an yamma tad'u falahu asma'ul husna ولا تجعل الصلاة ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
هذا سورة الإسراء آية 110. لما الله سبحانه وتعالى يقول ادعوا الله كشف سراش الله أو ادعوا الرحمن كشف سراش الرحمن أيما تدعو هو اللي يفكره ka'ida da ita ce falafal asma'ul husna, shi dai Allah yana da sunaye kyawa, kaga nan ma ya tabbatar da sunayensa masu kyau. Sannan sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam شرط صلاتك ولا تخاطب بها kada ka bayyana sallar ka kuma kada ka koyi da kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala tajhar bi salatika wala tukafir biha kada ka koyi sallar ka kuma kada ka bayyana ta wa fi baina zalika sabila sai ka nemi wata hanya tsakanin koyewa da kuma bayyana ka nemi wata hanya tsakanin koyewa da bayyana kaga Allah ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ma mutane suna kiran Allah da sunan Allahu babu dai idan sun kira shi Ar-Rahman babu dai ai wannan sunaye guda biyu suna cikin sunayen Allah madaukaki mafi kuma ya tabbatar da ka'idar ma ita ce ayyan ma tad'u falakul asma'ul husna kowanne ma kuka kira ai shi Allah sunayen yana da sunaye mai kyawa ko sai Allah ya karantar da mu wata hikima ta yadda za mu roƙe shi ina da ya kamata ka roƙi Allah shi ne a sallah ya ji dacewa ka roƙi Allah ya ce lokacin da za ka roƙi Allah nan addu'ar ma ba sai ka ɗaga murya ba wala tajhar bi salatika wala tukhafi bi kada ka bayyana addu'ar ka ita ce sallah kada ka bayyana zikirin ka shi ne sallah kada ka bayyana ita kanta sallah wala tukhafi bi kuma kada ka koyi wabtaghi bayna dhalika sabila sai ka nemi wata hanya a tsakanin bayyanawa da koyi kaga kamar ana gaya mana in ma kuna da bukata wajen Allah ina ne ya fi dacewa ku roƙi Allah shi ne Allah lokacin da za ka yi addu'a nan kar ka ɗaga murya kar ka koyi kaga ana sai zama wabtaghi bayna dhalika sabila wannan umarnin Allah ne ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ke masa umarni wala tajhar bi salatika ya Muhammad wa la tukhatib biha wa bi tabayna dhalika qadim al imam shafi'i alitan fi kitab al umm kitab al umm mujallad da farko shafi'i na tarihi da sunna da yace wa aqdar al imam wal ma'mum an yadhkur Allah ba'd al ikrar min al salat wa yuqiyam al dhikr kuma da abin da ya shafi dhikri ko addu'a ko wani abu cikin sallah ko bayan an gama sallah al imam shafi'i yace da liman da ma'mum kamata ya kada su daga murya kada su koyi domin abin da Allah ya karanta da manzon da ke rawar shi ne ladadin zikiri ladadin addu'a ladadin sallah ladadin tilawa al qur'ani kuma ay yakuna imaman yajibu an yata'allama minhu sai dai idan kamar liman da ke ana fara koyi wani abu daga gurinsa fa yajhara hatta yara annahu qad uzima minhu thumma yukirru idan liman yana so ya karantar da mutane babu da jinin ya ɗaga muryarsa kamar misali bayan an gama sallah don akwai wanda bai san ma zikirin da ya kamata a yi da zarar an yi masa ba sallah ba to idan liman yana so ya karantar da mutane akwai hikima ba sai ya ciwo ya ce ga inda za ku yi ba yana gama sallah sai ya ɗaga muryarsa astaghfirullah da ƙarfi saboda wanda bai san zikirin ba ya ce al-imam shafi'i ya ce amma ba da wanda zai yana haka ba hatta yara annahu qad ulima minhu thumma yusir da zaran ya gane mutane sun koya sun fahimci irin zikirin da ake bayan an gama sallah to sai mutum ya koma ya daina bayyanawa al-imam shafi'i yace abin da yasa zikiri addu'a ita kanta sallah bayyana ta ba shi aka fito ba koyewar ma ba shi aka fito ba shi ne wannan magana da Allah ya ba'a da ita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam فإن الله عز وجل يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بها يعني الإمام الشافعي يجي أبدا أن لا يجهر شيء يتوجه الدعاء لا تجهر ترفع ولا تخاطب حتى لا تسمع نفسك لا تجهر يعني ترفع صوتك ولا تخاطب حتى لا تسمع نفسك kada ya zama kana ɗaga murya saboda za ka yi addu'a ko zikirin Allah ko tilawar Al-Qur'ani ba da zai akwai wanda shi in ba ɗaga murya ya bayyana gani kamar ban sai da nada ba da a ce zalin yana ga ɗaga murya wajen tilawar Al-Qur'ani da Allah ya karantar da manzon ba amma abin da Allah ya karantar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala tajhar bi salatika wala tukafir biha kada kuma ka koyi karatun ta yanda kai ba ka ma jin abin da kake faɗa kai kanka wanda shi ake nufi da al-ikrar sirran dawa shi ne kai yanda kai za ka iya ji. Saboda haka da addu'a da zikiri da tilawa to da harshen mutum ya motsa. Malamai suka ce in harshen ka bai motsa ba, to ba ka yi ma a siffar da Allah ya karantar da manzon ka ba. Ba ka yi na siffar da Allah ya karantar da manzon ka ba, kuma a kan haka yasa da yawa malamai suke cewa ba a rubuta maka ladan zikiri ko addu'a ko tilawa da Alƙur'ani. Sai dai a rubuta maka ladan tadabburi, tunanin ma'anar Alƙur'ani, sabon Alƙur'ani kana karantawa amma a zuciya. To ana ba ka ladan tadabburi in kana tadabburi ne, amma tilawa harshen da ya motsa, saboda abinda Allah ya karanta ka mazo ka ke. Kuma haka mazo Allah ya karanta da sahabbai yanda za su yi sallah. Wannan fahimta ta Imam Shafi'i kamar yadda ya faɗa cikin kitabu ko al-Ummi, fahimta ce ta akan da kuma da mazo. Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya karanta da shi, sannan shi ma ya karanta da sahabbai, saboda akwai ma hadisi da Jabir ya bada labari. Kafin Mu'adh bin Jabal ya kai shi sallah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sannan ya koma unguwar ya ce masa sallah. Jabir a lokacin yana yaro, saboda haka shi yake bada labari irin yadda Mu'adh bin Jabal yake bada sallah nan da yadda abubuwan da suke aukuwa. Shine Jabir ya bada labari yake wata rana akwai wani saurayi, saurayin yana cikin unguwar Mu'adh bin Jabal. Yana cikin wata da ke bin Mu'adh a sallah ranar wannan saurayi ya taɓa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai wanda Allah ke tambayarsa, kai fa tasna'u ya ibn akhi idha sallaita, ya kai dan uwana ka da ya tura babu da shi dan ka kira wani dan uwanka, dan uwa yana da zama na musulunci ko da ba na jini bane. Wannan Allah yana kira wannan yaro saurayi da cewa ya kai dan uwana, tsakanin babu da kai ta jini ya kai dan uwana, saboda kuwa su isa akwai yin kwantakar musulunci akwai na imani. Ya kai yaron dan uwana idan ka sanar in kai sallah ya kake yi, kaga annabi yana neman sanin yanda ba ka habbai ke yin addu'a. Sai ya ce akrabi fa da ni da ni na kan kara ka fatiha wa hamdu lillahi janna wa a'udhu billahi min nar, na kan roki Allah an janna, na kan neman sanin Allah game da shiga wuta. To amma wa inni la adri ma dantana suka wa la dantana mu'adhi, amma irin kuna guni da kake yi a sallar nan da wannan Mu'adh yake ni fa bajiya ba. Wato ya ce idan an tafi na sallah yana kusa da shi ya kanci kamar yana wani guna guni sauki na fita daga bakinsa amma bai iya gane me mai ruwan Allah yake faɗa, kamar yana raka ko irin wannan raka da take da Mu'adh ni bajiya ba, ka san mutum ne kawai ko ya raka mai ruwan Allah yake. Wannan abin da kake na guna guni ko nuku da kake kuna yi da kai da Mu'adh ni bajiya ba, amma dai ina karanta fatiha kuma ina neman aljanna, ina roƙon Allah ya bani aljanna, ina neman sanin Allah game da shiga wuta. Akwai labarin Abu Huraira shi ma, kamar yadda Jabir ya bada labari a hadisin Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wa sallam qala li rajuli, ya tambaye wani mutum, ma taqulu fi salati, kai wane ya kake yin, me kake faɗa a sallah, wato ya kake addu'a a sallah, ya kake zikiri a sallah. Kaga wannan Allah yana so ya san menene sahabi ke yi bayan ya gama sallah kafin ya sallama, wato addu'ar da yake ba'da tashahhud al-akhir wa qabla salat, bayan an yi tahiyyar karshe kafin a yi sallama, wannan Allah yana so ya san abin da wannan sahabi yake aikata. Kada sai ce Allah shi fa ya Rasulullah, idan na gama sallah farko ina tahiyya. Sai labarin kusan akan wannan mutum ne wanda ke wato daga unguwar su Mu'adh bin Jabal, amma labarin Jabir ya bambanta da labarin Abu Huraira. A labarin Abu Huraira shi wannan mutum ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya tambaye shi, sai ya ce da farko idan na gama sallah ina yin tahiyya shi ne at-tashahhud, akan kira ta at-tahiyya sun zamanin sahabbai. Ina yin tahiyya idan na yi tahiyya aqulu sai da ce Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika min an-nar, ya Allah ina roƙonka ka bani aljanna, ina neman tsarinka game da shiga wuta. Sai ce to kaga wannan ina yi bayan na yi tahiyya, sai ce amma wallahi ya Rasulullah ma uhsinu jannataka wa la jannataka Mu'adh, amma wannan guna gunin da kai kake da na Mu'adh wallahi bai yi ba. Kaga yau na suna shi ne abin da na gaya ان ربما الله الجنة ان كما الله يتجني ومعاذا كون هاتين نسجده اي دليل معاذ في كيوية ابو جنة من يقول ابو لي وانتو اذا كان يوم ابو لي يقول ابو لي صلى فأي بي مسلمنا ربما الله قولي الجنة كوكو يمنى بشتره لبشتره wanda ka koda ka ci kuna wani sauki wanda kai baka iya ganewa ba wannan baya ne sha muna ko mana a wani abu daban illa haka wanda yake nuna cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah ana jin sauki na fita daga bakin sa amma ba a iya gane kalmar da take fito shi yasa mutumin bai iya gane me manzon Allah yake faɗa ba kuma Mu'adh bin Jabal haka ya koyi sallah wajen manzon Allah saboda haka idan ya kace na limanci a unguwarsu shiwa idan yayi sujuda ko yana ruku ko kana fitar shi za ka rika jin sauki na fitar ka bakin sa amma ba ka iya gane kalmar da yake faɗa ba ka iya gane kalmar da yake faɗa wannan shi ne abin da malamai suka fassara wannan kalmar shi kamar sun lafiyar hadisa da ta ajiya da ke gari da hadisi wa afa da mujallal da shafi da yake tare da babu sun lafiyar yana cewa kamar yana wannan Allah yake haula haula umman tanjil hadisi ne na fadi sunan fadi da hadisi na fadi ko da mun da babai da kuma fadi sunan ibn majah hadisi na fadi ko da fadi da ya ta ko da na kufa kamar bi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni wa mu'azan hawla hadaini mutanjil ya zo da lafazin hawla hadaini mutanjil don haka yasa malaman hadisi ke cewa mafi yawan riwaya din da ya tabo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hauna ta amjanjin wato yana magana akan aljanna ne kawai wato neman aljanna da duk wanda ya samu aljanna ai Allah ya kare shi daga kyauta ba amma akwai lafazin da ke nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada aljanna da wuta wajen amsar sa ga wannan sahabi yace kai kewayar aljanna da wuta muke ta kula muke muke ta wato abin da magana da baka iya ganewa da idan Mu'adh kaga Mu'adh ya ɗauki karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da Allah ke riki da la tatahajji salatika wa la tukhafifha kaga sai tabbata a hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah yake addu'a ta Allah domin idan wani kana fita da shi zama ka tsaya irin abin da yake babu ne babu ne amma aka kare in da kai ka samu irin waɗannan hadisai za ka tara addu'o'in da manzon Allah ya iya bayyanawa har na fita da shi ya gane ya yi ne saboda ya gane saboda ya karanta shi amma galibi addu'o'in manzon Allah a sallah ba ka iya gane ba ka iya ganewa saboda me saboda aiki da wannan ayar da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa umarni wala tajhar bi salatika wala tukafit biha kada ka bayyana sallarka kada ka koye ta haka ya kamata a ce mutum yana ibadarsa idan kana zikiri jin ma a sujuda ko a ruku kama ka yi a ce kai kadai kake iya fahimtar abin da kake faɗa na kusa da kan jini ya sauki na fitowa wajen ka abin da ya fi dace wa shi amma don ka bayyana za ka karantar da wani kamar yadda Al-Imam Shafi yake faɗa wannan ba zai yi ba ne an samu waɗanda suke iya gane addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai a sujudarsa saboda yana kokarin karantar da wannan shine abin da ya sa ka ga har ma aka samu sahabbai waɗanda suke da fahimtar bayan an gama sallah daidai ne a ɗaga murya a ana zikiri kamar Abdullahi bin Abbas kamar Abdullahi bin Zubair kamar Ibn Taymiyyah da wasu malamai magabata suna da wannan fahimta bayan an gama sallah ka bayyana wannan zikirin bi saba masunnar manzon Allah amma akasarin malamai suna da fahimtar Imam Shafi akan cewa asali game da zikirin sallah ko ibada tsakanin bayyanawa ne da koyewa saboda ya ta albarka ta fi kusa daga adani na riya da sauran kuma ya ga cewa ta umarnin Allah ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ta uku inda Allah ya tabbatar da cewa sunayensa masu kyau ne a cikin Qur'ani shi ne a farkon sura ta fara tun daga aya ta uku har zuwa ta uku ya ce tanzila mimman
وإن تسعر في القول
da Allah ya tabbatar da cewa suna ya kama fito da shi da kuma fama farkon da zanzila min maskalatar arba wata mawa ce kula wa ya ɗauka da alƙur'ani shi ne wanda ya halicci ƙasa da sammai maɗaukaka ana yana bayyana mana waye shi shi waye Allah wanda ya ɗauka da alƙur'ani yana mana bayanin musayi waye akan haka ake cewa ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara wa in tajhar bil-qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa kada in ma ka bayyana maganar ta ne sai dan Allah ya ji Allah kana wa Allah kanka ne kai Allah yana jin na bayyana ya san wanda aka koyi shi Allah bai ji ka gabawa ba sai ka rubu ruwa ba sai Allah zai ji yana kuka da bayansa wadanda ke ibada matukar bayan ku suna ibada a tsari na sunnar manzon Allah to Allah da zatin sama yana kusa da su Allah da zatin sama yana kusa da masu ibada wannan shine akida sabu farko bayan kuma kusancin Allah da baraka wa ta'ala ko da ba ga bayan sa ba kusancin Allah ga aliku yana zuwa ta jin sa da ganin sa da sanin sa da ikon sa saboda haka bayan sa ba ku da nisa gare shi bayan sa ba ku da nisa ga ganin sa da kuma jin sa da sanin sa da ikon sa kuma kashi Allah tabaraka wa ta'ala wai ka daga murya ganye shi wannan ba shi da wata mata abinda Allah ya hana ni kuma abinda manzon Allah shi ma ya hana ya ku cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ku da ila na illa huwa nabul asma wal husna amma wanda babu abinda yake cancanta ko ta masa fake shi yana da sunaye kyawun ya fada mana wani kenan sannan a ƙarshen suratul hajj nan ma Allah yana ta'arifin waye shi kamar yadda ya fara mana waye shi a farkon suratul fatiha هو الله الذي لا إله إلا هو
الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
هو
الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو
الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم
قال الله تبارك وتعالى يا جاي احمد وعيش هو الله الذي لا اله الا هو يجير الخلائق التي تؤمن كيف هيك المكان هو الله الخالق البارئ المصور اربع اشياء كذا بيجي هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس ثم هو الله الخالق هذا اذا تفسر وعيش kuma kada ka waye Allah take ko Allah ku da la ilaha illa huwa waye Allah take ko Allah ku da la ilaha illa huwa malikul qudus waye Allah take ko Allah khaliqul bariqul musawwir sai ka kai ka maka shi la qudus asmaul husna ba wannan da aka faɗa sune ka ce surayen Allah ba ba ku kada ba da Allah tabaraka wa ta'ala يجي الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور ما في كلمه من دون ذلك يجي له الاسماء الحسنى هذا يجي اهل السنه يجي هذا كل ايه الله ثم تقول فهمونا فهمونا بهذه الصوره اذا الله زي سمي بيت ونا اشكل للتالي نقول الاسماء الحسنى نقول الاسماء الحسنى aqida sunan Allah dole ne ya zama da shi wanda shi da abin da aya kai ne Allah sai karanta da mu ba sai ma an ga maka wata aya ko hadisi ba idan Allah zai ka maimaitawa cikin alqur'ani lahu asma'ul husna lahu al-asma'ul husna to kai ka tabbata sunan Allah aqida ne ya zama da shi wanda shi ne sai karanta da sunan ko jama'a kamar da Ibn Hazm yake faɗa a cikin tafsir الجلال والأقواء والنهر كما جلد بشكل من بقية الأجراء ولا يجد لأحد أن يسمى الله تعالى لما لم يسمى به نفسه da yake duk wani dan adam ne kira Allah da sunan da Allah bai fara da shi haram dan baya da kai ka san suna da kyau da baka yi ba waye zai san suna da kyau shi Allah shi ne zai san da suna da kyau saboda haka yasa kai ba za ka iya kiyaye sunan sa ba ma Allah ba ka da wannan iko saboda haka shi dan adam duk wani kanta ba zai yi ma Allah kirari ya kirkiro marsuna ba in ya yi haka ba gwanin sa yi ba shi gwanin karka ga Allah shi ne ka tsaya ga waɗannan sunaye da suka zo cikin alƙur'ani ko da suka zo daga bakin Annabi sallallahu alaihi wa sallam haka Muhammad bin Salih al-Husayni ne yake faɗa a littafin da muka faɗa wanda ya rubuta mai muhimmanci mai suna Al-Qawaidul Mutlaq fi Sifatillah wa Asma'ihi al-Husna a shafi na 14 haka nan لذلك أنت تبيت مجموع فتاوى ورسائله مجرد أن تكون شاكا دليل لثلاثة أسماء الله تعالى توكيدية سورة يا الله باء شيشيشي دليل بان كيف كسروا ما الله سنا لا مجال للعقل فيها حتى لباشنا وتدام الشدا والذكير saboda ai abin da ka sani abin da kake gani abin da kake ji wato hukunci a kanka shi ne wanda za ka iya kore shi a kai baka taba ganin Allah tabaraka wa ta'ala sai dai abin da Allah ya baka labari a kai to sai ya ra'ayi kai wa Allah suna tun da kai da baka kewaye Allah da sani ba wa ala hada fa yajibu al-wuquf fiha ala ma ja'a bihi al-kitab wa sunnah saboda haka in kana son ka kira ka tsaya ma abin da ya zo cikin Qur'ani da sunnar manzon Allah kawai fa la yuzaga fiha wa la yuzaga kada a yi ayi kai ta rai kada a yi kai ta rai me ya dali nan ma sai mu koma ga Qur'ani shi ne ba mu ka kaga na daya mun karanta cewa abin da Allah ya karanta da mu a wannan aya da farko shi ne sura ya kuma cewa wannan ba ita kadai bace aya ga sunan sun zo har kashi hudu a cikin Qur'ani Allah ba ta kira cewa sunayensa masu kyau ne sai ahlu sunna suka ce to duk wanda ya ba da suna in mara kyau ne ba na Allah ba sai gidan ne ta zo ke da shi ba to sannan ma ka kiro ma Allah suna din ahlu sunna sun ce haramu ne me ya dalili nan ma sai mu koma Qur'ani ai akwai hujjoji a suratul Isra'i ayat 36 Allah ya ce ma annabi wa la taqfu ma laysa
laka min ilmin wa la taqfu ma laysa laka min ilmin
annabi Allah ke gaya wannan cewa la takfu ma laysa laka bihi ilm kar ka yadda sai da abin da baka da hujja a kanka duk abin da baka da sani ku kar ka yadda ka fada da wannan me yasa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana lahu mas'ul da ji da gani da tunanin da sai Allah ya yi tambaya a kan a kiyama Allah zai tambaya duk abin da kullun ka yi sai Allah ya maka tambaya duk abin da idon ka ya gane maka sai Allah ya maka tambaya har ka zuciya ta kada sai dai Allah ya gafarta wanda shi ne abin da hadisi da dama suka tabbatar mana to kaga wannan tunda annabi an hada shi tsayuwa akan abin da bai sani ba ya tabbatar da abin da bai sani ba an hana shi to mu kuma bari muke koyi da shi idan ka ce za ka yi ma Allah suna ka ga tashi da ilimin da yake haka ne ko za ka kirkiro suna ka yi ma Allah ka saba ma wannan aya sannan a suratul a'raf aya ta 34 ku farkon suran nan mun kana da wannan aya wata aya da Allah ke cewa kun inna ma harrama rabbi al-fawahisha
inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa lizma wa al-baghya bi ghayri al-haqq wa lizma wa al-baghya bi ghayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam
إنما حرم ربي الفواحش أبو بن الله يحرمك وتو الله يسمع أن اللي جاي أنا أبو بن الشيء الله يحرمك ثم لك الله يحرمك ما ظهر لك الله فقط في إثم وبقي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به كفارا كشف أن لا يكفي وأن تقولوا على الله ما لا تعلم Allah ya haramta muku su faɗi wata magana akan Allah abin da ba ku da ilimi a kai. Ku kaga ba ka da ikon cewa komai game da Allah sai abin da Allah ya gaya mana. Idan ko ka faɗi wata magana akan Allah wanda ba ka da hujja a kai, to babu shakka ka sa umarnin Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan ka ga zaki wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu. Ku faɗa ma Allah wata kalma wanda ba ku da ilimi a kanta. تنوب لتاب البدائل والقواعد ما يظن القيم الجهلية وتؤتاري ما تاريخ المسلمية هي كرمتنا بل كما لمنك جيفة كان أثر أسماء الله الحسنى كيف يكون القيم الجهلية وانت يتسد إلي كمدى كنا يا الله تبارك وتعالى يتسد إلي ليوى لك كنا يا الله بابا كما يظن القيم الجهلية سودا تتاب العالمين فكبادا سيبا بالفري سودون basirar da Allah ya bashi da kuma hidima da yawa a dinin Allah tabaraka wa ta'ala da kokarin karanta da mutane waye Allah mahaliccinsu in ka duba bada'ilul fawaid mujallal farko shafi na 162 shi ma ibn jamia ya yi magana akwai littafin sunan hijira risalatu tadmuriyya haka ma cikin majmu'u fatawa mujallal farko shafi na 41 yana cewa ma akhbara ar-rasul ar-rabbi أجل من روي بعد الآبار فجمل الله فإنه يجب الإيمان به دون المسلمين الإيمان به إذن الذي يسير جاولته جمل الله وجهين كيسا سواء عرفنا معناه أو لم نعرف قوم قال معناه أجل قوم غالبا وجهين مبكة من رب الله سبو كما يلزوني لقباكين صحابي الصادق المصروف shi manzon Allah kowa ya sani da faɗan gaskiya ne kuma dole a kakkan da abin da ya faɗa. Al-Qur'ani ya tabbatar mana da gaskiya annabi Muhammad. Allah ya mana umarni cikin littafinsa duk abin da manzon Allah ya faɗa mana babu yadda mu tantance ko da an kaɗa mu bai ɗauka ba. Wannan yana da muhimmanci ƙwarai wanda malamai suna sabuta da ta aya ta 136 ta surar Nisa ya ayyuhal ladina amanu
ka gane ma'anar wannan sunan ko baka gane ba dole ka gaskanta
maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu ai saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala shike da ilimi mu ban farko ba idan za mu magana akan Allah to waye ka ci waye ba mu labari game da kansa shi ne Allah wala da ne maka mara surat al-baqara ayat 140 kenan kun an antum a'lamu man Allah shin ku ne kuka fi sani ko Allah ya fi sani kaga Allah ya fi sani tunda Allah ya fi sani in za ku yi magana ma akan shi kansa Allah sai ku nemi sanin Allah tabaraka wa ta'ala amma ba ku san Allah ba bari ku ba da labari akan sa wala yuqifuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a abin da ma ka sani game da Allah din Allah ne ga dama za ka sani to ya za a yi wata wani gudubi kake da shi na kirkiro suna ka jingina ma Allah sai da baka ma san Allah ba Allah ya kawo kai saboda haka ba da wani cewa ba daidai ba ne a ke daukar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam game da sunan Allah ko sifarsa ba daidai ba ne a ke daukar maganar Allah da sunan Al-Qur'ani game da sunansa ko sifarsa kuma saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam da abin ya faɗa gaskiya ne kuma abin da Al-Qur'ani ya faɗa gaskiya ne idan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi magana Allah baya faɗin magana sai wacce take gaskiya saboda haka yasa a cikin Al-Qur'ani ya gaya mana a wurare guda biyu ya faɗi magana wanda ƙarshen bai zo iri ɗaya wanda ya doki hankalin malaman tafsiri amma dai an riga an gane hikima misali a aya ta 87 ta suratul Nisa'i Allah ba kuke ce Allah la ilaha illa huwa la ilaha illa
huwa la yasma'ukum
kuma yayi alƙawari yana kuma yi la yajma annakum ila yawmil qiyama zai tattara ku har zuwa ranar qiyama wato dan tsayuwar da za a yi a wannan rana la raiba fihi ba'u ko kwanto game da ranar saboda haka tunda ya baka labari game da shi tunda kai ba ka da hujja a kanka amma shi ya fi sanin kansa shi ne zai ce to kai ba ka sani ba ni na gaya maka ni ne wani ومن أصدق من الله حديثا كما وايغا الله غاسكيا زنتن ابين da ba a sani ba kaga baka sani bane na gaya maka to waye ya yi ni gaskiyar magana tunda ni na san kai na kuma gaya maka ga yanda ne kama idan aka ce ومن أصدق من الله قيلا ba a wannan baya ba akan Allah bane la akan ku ne akan ku da kuka yi aikin bare in kun tashi kiyama ga makomar ku kaga Allah yana bayyana muku makomar ku nan ma sai yake sanin makoman ku babu wanda yake Allah sanin makomar ku ku mutane babu wanda yake Allah don haka yasa ma zama suke cewa idan za ka yi magana akan Allah sai la'akari da waɗannan ayoyin da yau wa man asdaqu min Allahi haditha wa man asdaqu min Allahi qila idan za a yi magana game da sunayen Allah to dole a koma ga Allah don babu wanda yake Allah gaskiyar magana babu wanda ya san Allah tabaraka wa ta'ala gaskiyar magana babu kuma wanda ya san shi kansa Allah fiye da shi wato zatin Allah fiye da shi kansa Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka yasa malamai suke cewa komawa ga Allah kafin a samu suna shi ne mafi dacewa kuma idan ana maganar fasaha domin wanda zai kara suna ya jingina ga Allah ai ya kamata ya zama mai fasaha mai basira sunan da zai bayar ya zama ya dace to ai ba a samu mai fasaha amma sai an koma ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah yake cewa suratul furqan wala ya'tunaka bi masal
wala ya'tunaka bi masal illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira
wala ya'tunaka bi masal ba ta zuwa maka da wani misali illa ji'naka bil haqq ba kun zo ma da gaskiya wa ahsana tafsira da magana da ta fi kyawun fassara saboda haka idan aka ce Allah ne ya ce ko manzo ya ce za ka ga fassara da kyau Allah ya samu bayani Allah ya ce annabi ya ce in ka duba haka ga fassara da kyau amma in wani ya ce in ka duba haka ga fassara ta hanya ya ku dace din shi sa Allah ba kuke tabbatar mana babu wanda ya ce Allah kyawun magana hatta ma kalma da take da fassara mafi kyau babu wanda ya ce Allah da shi yasa malaman fasaha ke cewa da za ka dauki alqur'ani ka rika canza kalmomin da Allah ya ake kana kawo madadin kai kanka ba ka tashi sai ka gane cewa maganar ma ba ta yi ma'ana ba misali Allah ya ce alhamdulillah rabbil alamin ko ai kalmar alhamdu ba ita kake ce kalmar godiya ba misali sai ka kira alhamdu sai ka ce ashkuru lillah ka tabbata ta maka da ji ka ji kai wani bokaro to haka ba wanda ya fi sani mafi kyawun yadda ya kamata a kara magana ce da Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ya ce ga suna ne ka so suna babu rai suna ne mai kyau saboda ka ka'ida kila in mukan jodiya ya ce dole ne a koma ga Allah da manzonsa ta wajen sunayen Allah da siffofin Allah da hukuncin Allah kafarhu aktabu asrar albashar maganar ba Allah ita ce maganar da tafi gaskiya daga cikin maganganun yan adam wa kalamu aqfahu kalam albashar idan ba Allah ya faɗi kalma za ka samu kalmar ta fi fasaha akan kalmar kowane dan adam wa qasduhu afdal maqsud albashar idan ba Allah ya yana da wata manufa manufarsa za ka samu ta fi kyau fiye da manufar kowa cikin yan adam domin yanzu kana iya tsara wani abu saboda me saboda kyauta ta addinin musulunci amma duk tsarin da za ka yi in bai dace da nan manzon Allah ba sai ce tsarin ban dace saboda manzon Allah shi ke da kyakkyawar manufa a zuciyarsa duk abin da manzon Allah ya kata ba shi da zai komai banda yardan Allah amma banda tsaron da shi mu ya adam ana samun gurbatar manufa kana iya fara aikin ka da kyakkyawar manufa kafin ka kare aikin shi da ya zo Allah ya samu gani dan adam yana iya fara aiki da kyakkyawar manufa kafin ya gama shi da ya shiga amma ba kan Allah ba da shi da shi san babu ba mahada ba yanda za a yi iblis ya samu nasara a kan manzo Allah saboda haka idan annabi ya tsara kalma ko me da iwa zamani ba ka gani kuskure cikin wannan kalma amma idan wani malami ya tsara zashi kalma kafin a kai ko'ina sai ka zance kai sannan magana hanya babu shara cikin ta mai kan gani saboda shi wanda Allah yana da fasaha shi Ibnul Qayyim Jauziyya ya kowane dan adam fasaha kafin ya yi magana yakan zaɓo kalmomin da suka dace idan ya ajiye kalmomin bayan ya ajiye in ka zo ka ce za ka canza ma waɗannan kalmomin guri ba za ka iya ba kana canzawa sai a gani to kamar Allah ne tabaraka wa ta'ala wanda ya aiko littafin sa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ma littafi ne na ƙarshe wanda za a saukar da shi ga ƴan adam saboda haka Allah ya tsara shi da mu'jiza ya saka sunayensa ingantattu a cikin Alƙur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin sunayen Allah ingantattu cikin hadisi sai ka ce za ka aje waɗannan sunaye na Allah da na manzonsa ka ƙirƙiro na wallahi dole a samu kuskure mai samu gani kaga farkon ayan umarnin Allah ƙarshen ayan ba hadi farkon ayan umarni ne Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku kira shi da su wato in dai za ka kira Allah ku ka bar wani suna sauki ɗaya daga cikin waɗannan sunaye na Allah tabaraka wa ta'ala ka kira shi kaga wannan umarni ne rabin ayan kuma hani rabin ayan hani amma tabaraka wa ta'ala ya ce wa zakum ladina yulhiduna fi asma'i ka kare ku kare waɗanda suke ilhadi cikin sunayensa kaga ya ce Allah yana da sunaye kyawawa ku kira shi da su sai ce ku kyale waɗanda suke ilhadi cikin sunayensa sai yi zama ba kanu ya mu za a saka musu da duk suka ce suna aiki kawa kaga ya nuna cewa babu kyau tunda har an kawo magana ta kayya ilhadi da sunan Allah muballaji shi yasa Allah da farko ya ce in za ka kira sunan sunan ba ya gaya maka yana cikin Alƙur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu a cikin hadisin ingantattu bayan haka kafin ya gama ayan sai ce a kun kai ilhadi cikin sunansa kuma kafin ya gama ayan har yanzu ya tabbatar maka akwai sakayya ga duk wanda ya yi ilhadi cikin sunansa Allah ka kare ilhadi ga sunan Allah ba karamin da jibai tunda Allah ya yi alkawarin wanda ya yi sai samu hidayah saboda haka yasa malamai suke magana akan to menene ilhadi me ake nufi da ilhadi wanda Allah ya hana game da sunansa menene ilhadi kamar yadda muka ce babu malamin da ya rubuta littafi wanda ya magana game da fassarar wannan aya fiye da Ibnul Qayyim Jauziyya ko a ce yana cikin waɗanda suka fi yin fassara mai gamsarwa game da wannan aya littafinsa haka nan a littafinsa Madarijus Salihin kamar yadda muka ce ya yi magana a littafin sa Madarijus Fawaid magana mai tsawo ya dauki shafuka masu yawa haka nan ma a littafin Madarijus Salihin da mujallar na farko shafi na 47 ya ce me ake nufi da ilhadi Allah ya ce ku kyale masu ilhadi cikin sunayensa kaga ilhadi ba shi ne menene ilhadi haqiqatu ilhadi fi al-mayl bil ishi raji wa ta'dil wa nukrani abinda ba haqiqatan ma'anar ilhadi wato shi ne a karkatar da ma'anar kalma ko a ƙi yarda da ma'anar kalma ko a mutanta ma'anar kalma wacce ta zo daga cikin kalmomin Alƙur'ani ko daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ilhadi kuma gaskiya ne a littafin Madarijus Fawaid shafin jarida mujallar farko shafin 169 yace wal ilhadi fi asma'ihi abinda ake nufi da ilhadi cikin sunan Allah wanda Allah ya hana a yi ilhadi a sunansa ma'anarsa al-qudud biha wa bi haqa'iqiha wa ma'aniha ala al-haqq thabit laha mutum ya kawar da sunayen daga haqiqanin ma'anarsu ya kawar da sunayen Allah daga haqiqanin ma'anarsu wanda ya tabbata wa ma'khudun min al-bayt anna kukarna ne daga ainihin kammata al-mailu wa karkatawa daga nan aka kammata al-ilhadi kamar yadda Sheikhul Arabiya al-Imam Yaqub bin Ishaq ibn Sikki wani malami masanin harshen larabci da ya rabu a Baghdad hijira da shekara 1240 wato shekara 1162 da kauci ya fassara kalma ta ilhadi saboda dama idan ana neman fassarar kalma ta Alƙur'ani sai a nemi fassarar malaman farko waɗanda larabcinsu yake kusa da larabcin zamanin manzon Allah, domin yanzu larabcin namu ya yi nisa shekara 1600 kai. Amma idan aka ce yanzu suke zamaninsa tsakanin shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zarafa sauki shekara 100 ba, tsakaninsa da zamanin Annabi ta zarafa sauki shekara 100 ba, kaga larabcin bai gama jirkicewa ba, bai lalace ba, yana nan yadda ake mu'amala da shi a zamanin Annabi. Har yanzu akwai ɗan sauran tasiri, ya fi ake je an ɗauki larabcin zamanin nan, saboda za ka samu yadda ake amfani da kalmar larabci a yanzu ba haka ake amfani da shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda canjin zamani yakan yi tasiri hatta ma yare, yana tasiri hatta ma yare. Yau da za a tada wani mutum wanda ya zama kabilar guda a rabuwarsa da duniya shekara hamsin, a tada shi yau idan ya ji yadda kake magana sai ya ma bayani akwai canji tsakanin harkar ka da nashi kuma yare guda ne. Don haka yasa malamai idan za su ɗauko fassarar kalma suka yi kokari su ɗauko fassarar malaman masana harshen larabci na zamanin farko, ba da yau ba din da malamin farko su suka fassara kalma ta ilhadi, domin Allah madaukaki ya ce mana ku kyale masu ilhadi cikin sunayen ku kyale, ka ga magana tana da girma kenan. Idan Allah ya ce ku kyale ku, ka ga ya nuna akwai azaba a kai. Meye ilhadi? Ilhadi shi ne karkatar da ma'ana anil haqqi daga ainihin gaskiyar da aka kasa da shi. Shi yasa a suratul kahf nan ma ai akwai kalmar da take ba mu ma'anar ilhadi, wa tudu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika wa ma uhiya ilayka
min kitabi rabbika la mubaddila li kalimati wa la mubaddila min dunihi multahada.
Misali da kalmar da ta zo cikin sura Tusari a 27, an samu kalmar ilhad inda Allah ya amfani da ita nan za mu iya gane ma'anarta. Wata kuma hoto idan ka ya kai Muhammad ta karanta abin da aka yi wahayinsa min kitabi rabbika, abin da aka yi maka wahayinsa na daga littafin mahaliccinka, la mubaddila li kalimatihi, babu mai iya canza kalmomin Allah, wa lan tajida min dunihi multahada, ba za ka samu makarkata ba kuma bayan Allah. Wato bayan da zaka bar Allah ka karkata ka je ka samu mafaka, karkatawan shi ne kan gida ilhad, shi ne amai wanda asalin sa kenan a larabci. Ibn Taymiyyah ya bada haka. To da ya tabbatar da wannan ma'anar ilhadi a cikin alqur'ani shi ne karkacewa, ma'anar ilhadi a larabci shi ne karkacewa, babu shakka. Sai ce idan akwai fahala tunda wannan ya tabbata karkacewa shi ne ake nufi ma'anar ilhadi, kuma Allah ya ce ka kyale masu ilhadi da sunaye na, to mun gane abin da ake nufi da ilhadi da sunayen Allah karkatarwa. Karkatarwa din nan ya ce to yana zuwa da sifofi da yawa, ya kirga ya ce na ɗaya tusamman asnamu biha ka tasmiyatihim allah min alilahiyya wa tuzza min alazim, yadda larabawa suke a zamanin da suna kiran gumaka da sunayen Allah tabaraka wa ta'ala, kaga sun karkata da sunan Allah, a riga an san Allahu Allah, sai suka ɗauki sunan Allah suka ba mu gunki Allah ka al-azizu, sunan Allah ne wanda ya faɗa mana cikin alqur'ani, kuma suna ne mai ma'ana mai girma. To da sai suka karkatar da wannan suna suka ba mu gunki al-uzza. To kaga kenan canza sunan Allah, ka ɗauki sunan Allahu wanda an sani suna ne nawa na asali kadai, sai ka canza ka ba mu wani, kaga ka karkata shi. Ibn Taymiyyah ya ce wannan babu ko shakka, saboda abin da manzon Allah ya tarar da larabawa suna yi kenan, Allah ka min al-ilahiyya wal uzza min al-aziz, kamar yanzu da musulmi ya ce Allah musur, Allah musur ya ce ko kalmar Allah musur ka dauko daga ina ne, daga Allahu, sai ka haɗa mai al-musur dan wulakanci ga sunan Allah, wanda ba ta yi yana da wata ma'ana da ba. Amma dai duk kalma ta Allah ba a kirkiranci da ita, ba ka kirkiranci da kalmar Allah, ba ka kuma ɗaukan ta ka ba mu wani wanda ba Allah ba. Idan har ka ɗauki wannan kalma ka ba mu wani wanda ba Allah ba, to ka karkatar da sunan Allah tabaraka wa ta'ala. Shi ne inda Allah yake cewa wa zarul ladina yulhiduna, kyale waɗanda suke ilhadi, kyale waɗanda suke ilhadi ga sunayen Allah.
menene ilhari sunan Allah a sauka an bar mure kaga sunan Allah sai aka bar gunki aka ce Allah tunda gunkin majalisi kaga an canza sunan Allah kaga wulakanci ne ga Allah subhanahu wataala al-aziz ake al-uzza to koda ba da narabi ba koda wani yare ne idan sunan Allah za a canza shi ko a ya zama an rikitar da kalma yanda za a fitar da sunan wani a jiki yana zama haram haram shi ne ilhaji kuma da ibnu tayyib ya fi yayi haram wannan shi ne na farko na biyu abin da ake ce mai ilhaji tasmiyatuhu bima la yaliqu bi jalali shi ne kai ma Allah suna na amfana shi bane bai ga ba kai na shi ba kai ne ke turo idan ka kai turo sunan sai a bi sunan sai aka bai dace da Allah ba wannan ma ilhaji saboda ka karkatar da ma'anar wata kalma ta dawo da ita ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da misali yace ka tasmiyatu nafara lahu aban kamar yanda kirista suke kiran Allah tabaraka wa ta'ala baba sabab shakka za ka iya ji suna faɗa me ya ka ka ce ya uban su da yake cikin sama ko baban su da yake cikin sama ba mazan ce baban mu ba suna faɗa haka kaga inda ibnu qayyim da biya yake faɗa a nan ai kaga sun ba ma Allah suna da ba nashi ba domin abin da suke aikatawa din kiran Allah tabaraka wa ta'ala da cewa baban su ya saba ma ainihin abin da ya tabbata na siffar Allah tabaraka wa ta'ala sannan ya saba ma abin da ya tabbata na sunan Allah ba wannan yana cikin dalilin dalilai na waɗanda ka suna cewa a daina kiran Allah da sunan Ubangiji yana daga cikin dalilan su saboda ne domin babu shakka haka ne in kai la'akari da abin da yasa nasara ke faɗa ai abin da nasara suke faɗa majazi ne ba hakika ba ko da a yanzu za ka ce Ubangiji ai abin da ka faɗa kalma ce da kaji ke na uba ga Allah babu shakka domin ko a hausa idan aka ce Ubangiji uba ne ko uban wani abu sai a ce mai gidi idan kirista suka ce baban su wanda ke cikin sama kirista ne faɗa haka yana da yaƙinin babansa yana sama ya riga ya sani tabbas ya san babansa yana sama don haka da yasa yake kiran Allah babansa da yake sama yana kiran sa ne a matsayin majazi wato can girmama Allah sai ya danganta shi ga ubansa amma fa ya riga ya san baban shi bane ya riga ya sani hakikatan cikin da ka tambaya ka kace cewa baban ka Allah shi baban ka shi ya haje ka zai ya ba haka bane ai girmamawa ne a ce ka ga ba hakika bane majazi to a majazi din sai ya zama Allah ya yi domin abin da suke faɗa su sun san ba hakika bane majazi suna ba ma Allah sunan baba ne dan girmama shi suna ba ma Allah sunan baba dan girmama shi amma Allah bai ba ma kansa wannan sunan ba saboda haka bai yarda ma da abin da suke aikatawa ba duk da cewa ba hakika ba ne wanda ya faɗa mana suratul Mu'minun ila ayatu 18 وقالت اليهود والنصارى
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء
وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه الله يبارك لبار اليهود وكريستوسي سورة المائدة آية 17 يهود ونصارى تنشي نحن ابناء الله واحباؤه مو يا ان الله ني مو مسو يا ان الله ابن الكبرى الله يبارك لبار كان الله يسمى سنة كده سنة كده شي بابا يا رجال يا سيدي sai ce kun fadi mai azabu kun zuwa ne kun kace dan me yake muku azaba ta zuwa ne sai ya gyara bai bar magana haka ba yake ban antum basharun min manka ku mutane ne shi wanda Allah ya halitta ya zuru bi bayyana sha'u wa yu'ti kuma insha wallahi mulku samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilayhi masir da dai ake Allah ya karba wannan majalisin da bi ai ban ta so wannan ajin da suke ba kaga ake koda ba hakika bane ga majazi ba akaddara saboda girmama Allah ka kira shi uba sai da shi saboda kai mai sunan da bai makansa ba Allah ya samu kai kai ba ma shi ba annabi Muhammad ma Allah ya kore sabuwarsa a matsayin baba ga wani mutum da mai fara surat al-ahzab aya 40 ma kana Muhammadu
haba ذلكم وبعث الرسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
محمد أبا أحد من رجالكم محمد بابا هو ولي تشكي مظلق بني جاء الله كاد الله يشكي محمد بابا مبني يا فتا محمد وعيد وعي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله وخاتم النبي الله يداوه المؤمن تأينه كلمة ستك وعي محمد من ذو الله وعي محمد شكرا أن الله وحن الله تكرب بابا بانك بني شي كانت محمد الله يهنا مجمي بابا قولي كما تنسى الله يشهر مهاتنا جطع جسوا أمهات المؤمنين ما تم ذو الله هو يمات إيمانيه amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kore tabbatan baba gare saboda akwai hukuncin da ake na kan wani da bayan ka kira shi baba hukuncin ku bai da hawa wannan kuma ya shafi dokoki na shari'a da kuma sai Allah ya kore da Muhammad baba ban wani bane idan ana cewa sai Allah saboda girmama shi a danganta shi da uba ya zama Allah ya kyamaci haka mai yahudu da nasara kaga ba mu shakka dan in kace ubangiji misali Allah ne aka jingina shi da kalmar uba tabbas an yi kokarin girmama Allah amma da wata kalmar da ba ta larabci ba kalmar da Hausa ce kuma a Hausan can ma'anar ta uba haka ne uba ko uwa ya ce mai uba wanda ya haihu shi ne kuma sai dai kuma in ka yi ni ta ga bincike to anan ma sai ka ce akwai kuskure ne dalilin saboda ainihi sunayen Allah tabaraka wa ta'ala suna da ma'ana tabbatacce kamar yadda Allah ya faɗa mana wala ya'tuna bi masalin illa innaka bil haqqi wa ahsana tafsira babu wani misali da mutane za su ba ka bakin mun kawo ma wato misalin da ya fi mun kawo ma bayani da ya fi kyawun fassara wanda yake nuna cewa sunayen Allah babu wanda ke da koyayyen ma'ana haka ce al-aziz Allah magwayi al-hakim Allah mai hikima al-aliyu Allah mai daukaka shi ana ko wanda daga da kuma ke fara ba amma idan ka ce ubangiji sai ce mai shi kaga akwai abin da ya koyo ko akwai abin da baka san shi ba tunda akwai abin da baka san shi ba kaga an samu shubha Allah ya samu gaya an samu shubha sannan shubhan nan nan ma ba Allah ya bada tawatarwa a kansa a suratul a'raf ayat 33 قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ليك الايه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون تركوا فقع ما ابدا الذين كما بكفر شفا فاذا لم تكن ما بكفر معنى الجيجي با اذا من يجي هل اكشي ما ابدا بكفر الى كان سيدي با saboda kai kanka ba baka san ma'anar jijin ba idan ko baka san ma'anar jiji ba ko ku sai an tona ku sai za a samu hausawa ko kuma akwai wannan tsanani amma ba dai duka ba ne su shi ba Allah ya ce wa an takunu ala zani ma la ta'lamu fadin wata kalma ga Allah abinda baka san ba kuskure ne an hana kaga yana daga cikin sifofin sunayen Allah sunan Allah har abada ma'anarsa bayyananniya ne bai yiwuwa a samu wata kalma daga cikin sunayen Allah wanda suke ba da ma'ana a goye ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana so mu san shi waye saboda haka ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka ya gaya mana a suratul nisa aya ta 26 yuridu Allahu li yubayyana
lakum wa yuhyina lakum wa yahdiyakum
يريد الله ليبين لكم الله ينا نبين يمكو بياني نفع الله ينا نبين يمانا بياني ما ينا سأل تسيو الله يحكو وتكلم كما أنا سمت بيانا ثم أنا كلموني أنا لا تسامو أبيانسكي ويخفيكم سنن الذين من قبلكم الله ينالك يشريان تفتفلت وانا تتغباتا كذلك ان ايكون رضا الله ان ايكون شنيتون يشريان تباين الله سكوما كان تفتي لمسا نفلي وانا تتغباتا سنن ويتوب عليكم فيريد ان ادب تكي هوا يريد الله ليبين لكم يريد الله ليهديكم سنن الذين من قبلكم يريد الله ليتوب عليكم wadannan duk abin da Allah ke nufi a cikin wannan aya Allah da ya haifo annabi yana nufin ya muku bayani yana nufin ya shiryar da ku yana nufin ya yafe muku da ya za a yi a samu kammar da ma'anar da ba ta koya ba cikin sakon Allah ba za a samu ba ba saboda haka babu shakka hujja ce tabbatacciya kuma a ƙarshe ma babu da hukunta domin ko a hukunta akwai kalmomi da yawa da za su fassara sunayen Allah ba sai ka kawo ubangiji ba tunda ubangijin akwai shubha kale shi ne ya fitar da wannan ita ce fahimta ta amma kuma kalantawa a kai yana zama laifi saboda akwai malamai da yawa wanda suke ganin hakan ba laifi ba tun da akwai wanda ke da wannan fahimta kuma harshe ne ba larabci ba ne mutum ya kalanta a kai har ta kai ga za a yi adawa saboda wani na cewa ubangiji wani na cewa a bai dace ba bai kamata ba Allah ya samu gani amma a zafin da hali duk mun kai jodiya in ka duba littafinsa tabbas littafin da muka yi magana البدائع والفوائد مجلد فرق شاشة جديدة في الحرب هو شاشة نقطة تأيين للكتين جاي مجانا عشاق كان خصوصا ثلاثة جاي مجانا جميلة إذا لي لأكي كيري وانا قطونا يا الله سيدي كاو فائدو جي بدا إشرين ابن كيم جوديا لك تكي فائدو جنن جاي بيان حيوي لأكي زبا أنينيتي كل الله تبارك وتعالى لكر فيشي منا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْهِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ فُكَانَ وَلَنْتَ تِكِي إِلْهَاجِ كَسُولَ يَنْتَ فَقَ إِلْهَاجِ لَيْهِ ثم ذلك تلك ما كرقى هنيوني إلهاجي جدي لفرقو كيكرا أمضى كدو جسولا أمضى وكأن تبتان أمضى لي كتشنزى مرد قلت كيكرا ولا أبو تشيبا أمضى الله إلهاجي حرام دم سلمي يأيوا صالة أدينا أمضى مريعة كما تسولا أمضى wannan shi ne farkon laraba kenan zamanin da inda yanzu ba suna daukan sunayen Allah suna aro suna sanya magumaka da sauran wanda kuma hatta mazarfa da sauran su suna amfani da sunayen Allah suna lalatawa wanda ilhaji da yawa mutumin da ke rubuta laya za ka ga zai rubuta sunan Allah bayan za Allahun ya buɗe kurin sai ya tarbuta shi wannan ilhaji domin sunan Allah ya zama za a yi mai kari ko a yi mai rashi sabanin abin da manzo ya zo da shi Allah ya samu gani duk abin da ya zama za ka yi wanda zai taɓa sunan Allah asali yadda annabi ya zo da shi daga Allah wannan ya hari na biyu kai aron kalman da babu shi babu ita a cikin alqur'ani babu ita a hadisin manzo Allah ka ba ma Allah kaga shi ne ya ba da misali ka tafiye da nasara da uhabal nasara su ce mai babansu babansu baba kaga babu baba cikin sunayen Allah wanda ba cikin alqur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji kiro sunan ka ba ma Allah bare ma Allah da kansa ya koya haka lam yalid wa lam yulad Allah bai aibu ba a haifa masa ba saboda ka ba dalilin da zai sa a dinge da ku ba gare shi yaya ilhaji ya shigo ta da ilhaji ya shigo ta kasancewar an yi aron kalma ba ta larabci ba don alkur'ani littafin larabci Allah ya samu gani hadisin manzon Allah suka larabci su tabo sai dai mu fassara daga larabci mu gaya mutanen amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba larabci ne alkur'ani ba larabci ne sai zama an ɗauko wata kalma da ba larabci ba aka jingina ta ga Allah saboda bayaninta nan babu da shi malamin suna cewa ana fassara ana kiran Allah da babu da shi don kai kiran Allah da sunan wani yare amma muhimmin abu shi ne shin a yaren wannan kalmar akwai kaskanci ko babu wannan kalmar tana iya ba da nakasa ga Allah ko babu idan ya zama su waɗannan akwai to kyale wannan sunan ta koma da larabci ya zai shiwa gare ka domin idan ya zama za ka ba ma Allah suna da yaren sunan da ka ba ma Allah ya nakata Allah ne ba ɗaukata Allah ne ba kaga wannan sunan da yake da Allah ba Allah mu kace ya samu gani saboda haka ya ba da misali shi kamar yanda wa tasmiyatil salati fa lahu mujaban li zati da kamar yadda filosofa suke kiran Allah da sunan modalito za ce maka ai modalito aka samu domin da laifuka wannan wai laifuka da ke faɗa ai suna magana ne a kan ikon Allah ba za su iya cewa Allah ne ya yi ba sun ce wannan laifuka ya laifuka da kaza amma shi ka yi ya ba da misali yadda ya ce lafuku wasfuhu bima yaz'a ala anhu siffanta Allah da abin da zai zama da kasa gare shi kamar yadda muka faɗa ko shi ma ilhadi ne da sunan Allah idan za ka siffanta Allah ya zama siffanta kai ma Allah ta nakasa Allah to ilhadi ne ga Allah wanda kuma malamai suka ce yakan kai ma martaba ta ninta Allah ta tare domin duk mutumin da ya siffanta Allah da wata siffa ta nakasa ya nakasa Allah wanda mutum yana da samun mutunci idan babu kudiri a kansa wannan yana daga al'adar Yahudawa kamar yadda Allah ya ba mu labari cikin Qur'ani na Yahudawa sun ce ai an sa talaka ne ai an sa talaka ne su ne mawadata yaya kuka ce an sa talaka ne kuka ba ku jira cewa wa zai ba ki rance in ban da talaka wa ke neman bashi idan ba mai kuɗi ba wa ake neman bashi a gurin sa kaga kenan suna amfani da wannan shubha sun soki hankalin jama'a to siffanta Allah da talauci na kasa shi ne haka kuma sukan ce ai Allah ya huta saboda ya yi aiki sosai bayan ya gama halittar duniya a kwana shida sai samu rana guda ya harbe kafafunsa a kan kujera saboda ya samu cikakken hutu kaga wannan ma nakasa Allah ne ya maka siffanta Allah da halittarsa wai bayan ya yi halitta ya gaji sai ya huta ba halittar Allah ke hutawa nan ma Allah ya ga babu misali da yawa a cikin Alƙur'ani daga cikin akwai surat Al-Ma'ida aya ta 36 da yake cewa wa qala fil yahudi yadullahi
wa
in jai ba shi da wuce saboda shari'a ta dinda ya guduri akwai guduri da ake karba na mutum kafin a hukun shari'a gare shi mun karba haka ba babu shakka zai ji ne babba saboda ka yi mutum dubiya ya ce idan haji ga sunan Allah na uku shi ne ka siffanta Allah da abin da ke zama na ƙasa gare shi kar ka yarda ka siffanta Allah da abin da zai zama na ƙasa gare shi ba ɗaukaka ba saboda ka duk kalmar da za ka bayyana Allah da ita idan ya zama wannan kalma akwai na ƙasa to wannan kalma ba ta dace da Allah ba saboda Allah ko kake ce wallahi masabu ta'ala Allah shike da misali mafi ɗaukaka Allah shike da misali mafi ɗaukaka bai kamata duk misalin da za a yi da Allah ya zama akwai na ƙasa tare da shi ba idan ya zama akwai nukusani ko ilhaji dai gare da sunan Allah wannan abin da malamin ya faɗa ba ku shakka gaskiya ne yace ilhaji na hudu shine ka kiyarda da ma'anar kalmomin Allah shi ma ilhaji kamar yaya wannan shine aqidar al-jahmiyya wanda suka fara wato tabu barin aqidar salafu salih aqidar salafu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haka yasa da zaran an yi magana sai mutum ya mutunta a ce Allah yana da Allah yana da fuska domin ya faɗa cewa Qur'ani da ja ba fuska ake da shi ba ba Allah ya ce fuska ba wa ya baka wajibu rabbika a ce ba fuska ba ne ba saboda ai fuska na hadisi ne kaga ka canza ma'anar kalma ta alwaji da aka sani a larabci canza ma'anar kalma yadda aka san ta a larabci ilhaji ta karkatar da ma'anar kalma wanda Allah ya san cewa halittunsa suna da fuskoki Allah ya san Allah da ya rayu a daga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san ma'anar fuska amma duk da haka Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani yana da fuska ya faɗa mana yana da fuska saboda ka ce kace a'a ba za a ce fuska ba ko yanzu wa kake mai gyara annabin da ya zo da kalmar da fuska take da shi ma'anar alwaji ko ko Allah ne da ya saukar da kalmar alwaji a cikin Alƙur'ani shi ne bai dace ba kaga duk inda mutum ya kokarin shiga wannan za a ce gyara yake koyi ma addinin Allah tabaraka wa ta'ala saboda karkatar da ma'ana ne ka bar shi saboda ka aqidar Allah da sunna ita ce hannu Allah ya magana yana da Allah cikin ayoyin Alƙur'ani da yawa cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa ba za ka kare ka ba sai ka ce eh Allah yana da hannu sannan sai ka ko aya ta Alƙur'ani da ta mutunci shi mun tabbata babu abin da ke kama da Allah amma dole mu karkanta maganar Allah da ta manzon shi tunda ya ce yana da fuska yana da fuska fuskar nan mun yadda ba kai ta halitta ba ne babu abin da ake iya kamanta ta da shi ba a misalin ta da shi amma dole mu karkanta domin ya fada kaga ka kan da kina amma idan kace ba fuska ba ne me kai ke nan kana ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ra saboda manzon Allah ya san fuska ya zo da kalmar wato kalmar fuska cikin Al-Qur'ani da kuma cikin hadisan sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ka canza ba babu shakka da tsadi da jiya kuma idan ka Allah ya kare na biyar shi ne kamar da Allah da halittu shi ba kuma kuskure ne wanda shi ma yana daga abin da ya saba ma aqidar Ahlus Sunna idan aka ce Allah yana da fuska sai ce kamar yadda kuke da fuska a subhanallah ya za ka kamanta siffar Allah da ta halitta Allah ya kan sauko saman duniya wanda ya fi hadisi da yawa na Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana saukowa yanda mutum ke sauka kaga ka siffar da Allah ne kamanta Allah da halitta a ramu ko a ce Allah yana dariya sai kai ma kai yanda Allah ke dariya tabaraka wa ta'ala ko ku ake Allah tabaraka wa ta'ala yana soyayya sai ka kama su soyayyar Allah da ta'ala wannan kuskure ne shi ma ilhaji saboda Allah tabaraka wa ta'ala a cikin Qur'ani da ya tabbatar mana yana da sunaye ya tabbatar mana cewa babu abin da yayi kama da shi daga cikin hadisin sa laisa kamithlihi shay'un babu abin da ke zama tamkar tsarin sa daga cikin hadisin sa Allah ya sa albarka da jami'in da kuma da Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana kuskure akwai wanda ya rubuta tambaya yana tambaya game da matan aljanna adadin mata nawa ne za a raba za a aura wa mutum aljanna kawai ne kake kai aiki ba to babu wani adadi ayyanan ne a hadisin manzon Allah babu adadi tabbatacce game da matan da musulmi samu a cikin aljanna, saboda martabar aljanna ba dai bace li kullin darajatin min ma'amal, kowa abin da ya aikata yana samu rabo ne gwargwadon aikata daga yan wuta har zuwa yan aljanna. Allah ya kare mu daga shiga wuta. Wato waɗanda ke aljannar su kansu martabar su ba ku dawo martaban ba ɗaya bace, har ma ba muke cewa a cikin aljannar kanta akwai mutumin da tazaran da ke tsakaninka da shi, yadda kake kallon sauraro a nan duniya haka kake hagen gidan shi. Abin da na koyar da wato a aljannar ba wane kai kake, yadda kake hagen sauraro a nan ba kan iya zuwa sai dai gani. To ko a aljanna akwai wanda aljanna ta wallahi sai dai ka hanga kawai. To ni ma ta wuce ni fayar, saboda haka ba ka cewa ga adadin ni'imar da Allah madaukaki ya bawa a gidan aljanna babu. Abinda ma ke nufi ta maka wannan shi ne, idan an shiga aljanna akwai wata kalma, akwai wata kalma lokacin da yan aljanna suka shige ta Allah ka samu ne, akwai wani tanti da aka buga na yin liyafa gare su kafin a shige cikin aljanna ɗin. Wannan tantin tsawonsa ya kai mil 60, banda matan aljanna ba na duniya ba, ba a nan cikin. Wannan hadisin yana kuma da fahimta hadisin 341, wanda malamai ke cewa wannan ba tara ne ga mutum guda ba duka ba ne, tara ne ga mutum guda ɗaya da ya shiga aljanna, haima ce guda, matan aljanna ke cikin wannan haima, tsawon haima ya kai mil 60, waɗanda ke taron ka kai na shigo aljanna, ba ya sai gaya maka ga adadin mata. Saboda haka ni'imar Allah da take cikin aljanna ni'ima ce mai yawa, ba a kamanta aljanna da duniya ta ko ina. Allah ya samu kuma mutum. Wannan kuma ya ce, ko ya halatta mutum ya auri mata mai sunan mahaifiyarsa, idan mace tana da wani suna kuma sunan iri ɗaya na da mamanka ba za ka aure ta ba? Wannan shirme ne, al'ada ce mara ma'ana mara asali. Bari ba ka misali, sai na Ali bin Abi Talib ya auri Fatima ƴar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, to maman sayyiduna Ali wacce ta haife shi sunanta Fatima bintu Asad bin Hashim. Don haka sayyiduna Ali ya zama a gidansa akwai Fatimomi da yawa, in ka karanta tarihi a cikin gidan zai akwai mahaifiyarsa Fatima bintu Asad musulma ce, sannan ga Fatima matar da ƴar manzon Allah. Ka gani, don haka cewa wajen matarka tana da suna ɗaya da na mahaifiyarka ba ka aurenta, wannan al'ada ce mara asali mara ma'ana. Na biyu, ka kira sunan matarka saboda sunan mahaifiyarka ne, shi ma canje ne, sau nawa sai na ake kira ya Fatima kuma sunan mahaifiyarka kenan. Haka ma mace ta kira sunan mijinta, bai da asali a sunnar Annabi Muhammad, wannan al'ada ce mara ma'ana. Al'ada ce mara ma'ana don ba ta kira sunan miji ba, wanda baya nuna cewa ta wulaƙa kashi. Sau nawa za a koya sunan mutumin a kan da za mai, ai kun kuma a kira sunan ka fa zauna lafiya da shi. Sabon mutum da Allah Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.